to ma ni a iya sani na gwamnatin Najeriya ba ta hana shigar shinkafa ba abinda aka dakatar shine a ƙetaro da shinkafa ta iyakar Najeriya wato kamar makotan mu da suke ba ta jirgiro ta teku ba an yadda a shigo da shinkafa
ta
teku to saboda haka a sako a jirgin ruwa a kawo domin anan ne ma'aikata na custom da ma'aikata na kare lafiyar jama'a suke a same su a tare su zo su yi aiki amma ba wata kila ka dauko shinkafa ka ketaro da ita ko ta arewacin nan namu ko Chad ko Niger ko kamar ka ketaro ta boda ka shigo da ita inda babu ma'aikata ita gwamnati ba ta samu kudin shiga na haraji da za ta karba anan ba ma'aikatan lafiya ba su duba cancantar ko za a iya cin wannan abinci ma da ka kawo ko ba abin nan ba wanda zai iya
wato dai abin da kake faɗa shine cewa kwata-kwata ma ba wai gwamnati ta hana shigo
wannan gwamnati ba ta hana ba amma ba za a ce kuma babu kamar magana da kai magana ma hawa farashi akwai hawa farashi na kayayyakin nan faduwar darajar naira dole ya shafi abinda duk ake shigowa da wuce magana da kai ta cewa shinkafa ba fara noma ta ba ko ba a shirya ba wannan magana ne ina so da ka dauke ta kai tambaya ga gwamnatin jihar Ebonyi ko Kebbi ko Niger ko jihar Kaduna ko jihohi dai wajen guda 7-8 waɗanda suke a gaba a wajen noman shinkafa ta Najeriya kuma waɗannan matakai ina gaya maka sun fara amfana ga ƙasar mu saboda mutum da yawa da bai ma san yaya ɗanɗanon shinkafa ƴar gida take ba yanzu ya fara sani kuma ina tabbatar maka cewa da yawa ko ni ɗin nan da nake maka magana sai yanzu na gane cewa tamu ta gida tafi wanda ake kawowa daga ƙasashen Asia daɗin ci a tuwo ko a dafa shinkafa wara kuma sannan kai ka san cewa wanda duk ya gane haka ba zai sake koma ga wancan shinkafa wanda yake wata an je an aje ta shekarar da shekaru a cikin store kafin a dauko a jirgin san ruwa a je a kawo mana ita saboda haka ƙasashen nan jihohin nan da nake maka kaman guda 7-8 su suna ba da tabbaci ga gwamnatin tarayya cewa ba ma wai su ciyar da Najeriya da shinkafa ba za a iya fitar da ita ƙasar waje abinda yake faruwa shine kai ka noma a Najeriya shi wancan ya je ya kawo ta waje yayi smoga bai biya haraji a lokacin da yake shigo da ita ƙasa ba ya kawo ta a farashin da yake ya gaza taka ta ƙasa da aka tamu ta gida da aka nema sai su kariyar da ta su saida don kaga wato mu tamu ta shiga kasuwa idan ba kai shi in ka tamu ba ta shiga kasuwa noman ta zai zama matsala ga ƴan Najeriya to yanzu gwamnati take ta canja wannan abinda muke da shi mu noma a gida mu ci kayan mu kuma Allah ya bamu wannan arziki
to yanzu kamar a hauhawar farashin nan kamar wasu irin matakai ne za ku dauka domin kawo sauki ga talakawa na wannan batun hauhawar farashi
to wato matsalar nan da ta taso wajen wato karyewar farashin man fetur kuma matsala da shugaban Muhammadu Buhari ya ce in an zabe shi zai yi magananta shine dogaro da Najeriya take akan man fetur shi kadai wajen samun kudin shigowa a Najeriya yau fetur ya nuna ba dan goyo bane saboda mun rungume shi mun watsar da noma mun watsar da harkar ma'adinai da masana'antu na cikin gida an dogara da shi kadai a kawo mana kudin shiga mai da yaje dala 140 yau da muke magana nan ya gaza dala 40 kudin da yake shigowa Najeriya bai isa ya biya bukatar wato duka ƴan kasuwa da suke da bukata a basu da masu masana'antu da masu asibiti da masu makarantu kowa a biya mar bukatarsa da dala da yake bukata a ce a kudin yayi kada saboda haka wannan mawayacin hali da ake ciki ba mai dorewa bane na takaitaccen lokaci ne a ba da goyen baya ga gwamnati ta shugaban Muhammadu Buhari domin yin hakan zai sa a samu nasara wajen bunƙasa noma wajen bunƙasa harkar mu'addinai tono su da saida su a kasashen waje tattalin arzikin Najeriya ya ginu akan tushe nagartacce ba wannan na ƙarya na man fetur wanda gashi mun ga gazawarsa ba.